بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، جماعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. A yanzu da muke magana muna yammacin Asabar ne, yammacin 4 ga watan Ramadan. Jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1447, wanda ya dace da 21 ga watan 2 shekarar Bature 2026. Wannan shine majlisi na tafsirin Al-Qur'ani mai girma da muke gabatarwa, mai lamba ta 109 insha Allah, a cikin tafsirin Al-Qur'ani da muke gabatarwa a watan Ramadan. A irin wannan lokaci muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sada mu da alƙawarin da yake. Idan jama'a masu bibiyan mu na kusa da na nesa ba su manta ba, bamu gushe ba, muna tafsiri a cikin suratul Baqara, sura ta 2 a cikin jerin 5 surorin Al-Qur'ani, a inda Allah madaukakin sarki yake mana bayani dalla-dalla game da abubuwan da ya fara shar'anta wa manzon Allah bayan hijiransa da dawowansa garin Madina, da irin abubuwan da manzon Allah ya fuskanta na ƙalubale daga nau'ukan al'umman da ya yi yin wato haɗu da su bayan dawowansa garin Madina. Muna cikin bayanin tattaunawa tsakanin al'umman Yahudu da Nasara da kuma al'umman manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wato mu'minai kenan. A nan ne inda lokaci ya ƙure mana a ƙarshen aya ta 138. Za mu tashi faɗin Allah madaukakin sarki. Qul atuhajjunana. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون؟ تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون.
الله أكبر. الله مدوكين سلكيتي. قل كتير دسو يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، wato su waɗannan mutane ne da kuke takaddama da su cikin Yahudu da Nasara. Atuhajjunana fillahi, yanzu za ku yi jayayya da mu ne game da al'amarin Allah? Kuna cewa ku ne da Allah, mu kuma muna cewa addinin Allah muke yi. Kun san Yahudawa suna da cika baki akan wannan, ko? Allah madaukakin sarki yake cewa wa huwa rabbuna wa rabbukum, bayan Allah nan duk namu ne. Amma su ba Yahudiya suna ganin sun fi kowa cancantan Allah, shi yasa suke cewa nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu. Ai, mu da muke ayan Allah, ai ba wanda Allah ya fi kauna sai mu. Wato suna yi wa mutane intimidation, abinda Bature ke cewa intimidation, shine ta rinka nuna wa mutane ba wanda ya isa da Allah ke su dan Allah ya fi son su ma fiye da kowa shi yasa duk abin da ka zo musu da shi in dai da sunan addinin Allah ne sai su ga naka bai kai ba sai dai nasu to shine sai Allah ya ce wa manzon Allah ka ce da su za ku yi jayayya da mu ne game da al'amuran Allah wa huwa rabbuna wa rabbukum bayan Allah nan duka namu ne ba wanda ya fi wani cancanta da zamowa bawan Allah innama wanda ya fi biyayya ga Allah ma shine zai fi samun shiga a wajen Allah wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum sannan kowa fa a wajen Allah wallahi tashi ce za ka fishe shi abinda kowa ya yi shi zai girma da haka in kun yi da kyau Allah zai ba ku da kyau in mu muka yi da kyau Allah zai ba mu da kyau da haka aikin ku bai shafe mu ba namu bai shafe ku ba lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun sannan mu din muna masu ainihin wato tsantsanta bauta ga Allah madaukakin sarki a cikin bautan da muke yi wa Allah to mu ba ni ma neman yardan halitta yardan mahalici muke ne ba da haka duk abin da ya dace da abin da Allah ke so yayi ma yahudi dadi ko bai yi musu dadi ba nasara sun yi farin ciki ko ba su farin ciki ba mu za mu yi ne saboda Allah na so za mu zo mu ji menene aka faɗi game da wannan batu na yi wato al-ikhlasu fil ibada Allah ya sa mu dace sai Allah ya ce am taquluna inna ibrahim koko tunaninku da yasa kuke ganin abinda kuke akai shine daidai shin annabi ibrahim da muka gaya muku a baya cewa mun mun yi imani da abin ga aka saukar mushi ko da shi da ƴaƴan shi ishaq da isma'il da jikokin shi sai ainihin wato yaqub da tattaba kunnin shi su al-asbab kuna tunanin su waɗannan wato al'umma masu daraja shine sai aka ƙara lissafa su kamar yadda aka lissafa su a sama kun dai tuna bayanin sama ko qulu amanna billahi wama unzila ilaina wama unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa al-asbata wa yaquba wal asbata ko to haka nan ma sai Allah ya ƙara cewa am taquluna inna ibrahima kun ga kamar yadda aka fara da shi a can shin da muka ce mu mun yi imani da abinda aka saukar wa annabi ibrahim amma duk da haka kun ki yadda ku yi imani irin tamu to shin tunaninku da ibrahim da isma'il da ishaqa da yaquba da al-asbata kun tuna al-asbata ko shin kuna ganin waɗannan baki ɗaya su kanu hudan au nasara tunaninku addini yahudanci suka yi ko ku addinin kiristanci ma'ana a baje gaba ɗaya ma a ga wane ne yake akan gaskiya shin waɗannan al'umman da suka gabata addinin yahudanci suka yi ku kanku kun san ba yahudanci suka yi ba saboda ba a san tarihin yahudanci ba sai bayan zuwan annabi Musa da At-Taura daga nan kuka ainihin wato a samu asali kenan waɗanda suka zo kafin annabi Musa to su ne suka me suka yi na addini sannan ku nasara kuma ba a san da tarihin nasara ba sai bayan zuwan annabi Isa da Injila to abin tambaya shin waɗanda suka zo kafin annabi Isa kafin nasaranci su da me suka bautawa Allah ai dai sun bautawa Allah ko to da me suka bautawa Allah da haka ake koye duk wani da yazo da sabon addini kuma yake neman ya ce wai da shi za a bautawa Allah sai ka ce kafin wannan wanda ya kirkiro addinin da kake yi kafin shi akwai al'umman da suka gabace shi zai ce ne sun yi addini zai ce ne sun bautawa Allah Allah ya yarda da addinin su to wani addini su suka yi irin wannan naka daga nan sai ka kore makareci ina fatan jama'a an gane dan haka kanu hudan au nasara shin yahudawa ne su koko nasara kaga anan ba za su ce yahudi ba kuma ba za su ce nasara ba in kuma sun yi wa Allah ƙarya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka ce ya ce musu kul a antum a'lamu amillah yanzu ku kuka fi Allah sanin addinin gaskiya koko ku kuka Allah sanin abinda waɗancan al'umman suka yi wato yi rayuwa a kansa haka ga ba ma za a saurari jawabin su ba ko ba wanda zai hada sanin Allah da na halitta da haka da Allah ya ce musu a antum a'lamu anillah kamar yadda zamu zo mu ji ana faɗi ne domin a ƙara kafa musu hujja Allah ya fi su sanin gaskiya ko sai Allah yake wa man azlamu mimman katama shahadatan indahu min Allah, sannan wane ne yafi zalunci fiye da wanda ya san gaskiya amma sai ya koye gaskiyar saboda kawai san zuciyar shi. Wannan shine abu da Yahudawa da Nasara suka yi, sun san gaskiya boye gaskiyar kawai suka yi. Menene gaskiyar? Sun san Allah madaukakin sarki shi ya aiko manzon Allah, sun san abinda manzon Allah ya zo da shi na Alkur'ani gaskiya ne, domin duk wani hanya da za ta bi su kure shi sai da suka bi, amma abu ya gagara. Ma'ana sai ya zan bishiya ta juye da mujiya ko abinda suka so su wa manzon Allah na tozarci sai su suka tozarta. Shi yasa za mu zo mu ji a nan sun rinka zuwa wajen manzon Allah lokaci bayan lokaci suna yi mishi tambaya na kure, dan sun san ba wanda zai san wannan jawabin tambayar sai wanda Allah ya aiko da gaskiya. A irin haka ne suka zo sai wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya cewa menene abinci na farko da za a fara baiwa ƴan aljanna in suka shiga aljanna. Yanzu wannan karatu mutum na iya yin shi da ka? Wallahi ba zai yi ba. Sun yi wa manzo Allah wannan tambaya, suka ce wa manzo Allah ya labarin ar-ruh wa yas'alunaka 'anil ruh. Sun yi wa manzo Allah wannan tambaya, sun zo sun yi wa manzo Allah tambaya game da ta yaya idan miji ya sadu da matar shi, wato dan da ake samu yake zamowa namiji ko ya zama mace. Kaji sai ka ce wani embryologist ko an gano wannan ne ko? Sannan in ya zama namijin ko mace, ta yaya wannan dan yake yin kama da ɗayansu? Dan duk dan da aka haifa za a ga ya kama da uban ko da uwar, me yasa ake yin haka? Duk wannan sun yi wa manzon Allah ne fa wai dan su kure shi. Suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya ga sunan bila adadin, amma duka da yake manzon Allah gaskiya ya zo da shi sai da Allah ya saukar da wahayi ya ba su amsa a kansu. Kage kenan wannan tambayar da Allah yake a antum a'lamu amillah, su kansu sun san ƙarya suke. Allah ya ce wa man azlamu mimman katama shahadatan indahu min Allah, wane ne azzalimi fiye da wanda ya san gaskiya kuma ya boye gaskiya? Za mu zo mu ji wasu malamai suka ce gaskiyar da ake nufi a nan da suka koye shine sun san manzon Allah gaskiya ne a cikin littafin, amma suka koye suka ki tabbatarwa saboda me? Saboda bai zo daga cikin kabilansu ba. Hasada min indi anfusihim, ko hasada kawai suka nuna wa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai Allah ya ce wa Allahu bi ghafilin amma ta'malun, wallahi Allah fa bai gafala daga duk makircin da kuke shiryawa ba. Allah ya san da shi kuma zai aini wato yi muku sakayya da shi tun daga nan duniya Allah jira. Allah ya ce tilka ummatun qad khalat, wadannan al'umman da muka buga muku misali da su cewa shin su ma yahudin ne ko ko nasara ne, su fa sai riga sun gabata abinda Allah ya ba su na assignment, sun yi shi sun kare sun koma ga Allah. Qad khalat da haka sun tafi, laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum, abinda suka aikata da shi Allah zai musu hisabi, kuma abin duk da kuka aikata da shi Allah zai muku hisabi. Wala tusaluna amma kanu ya'malun, babu wanda za a tambaya game da wani shi, ba za a tambaye ka game da ni ba, ni ma ba za a tambaye ni game da kai ba. In kaga an yi maka tambaya to game da kanka ne. Ashe alaikum anfusakum, kowa ya ji da kanshi, ka daina shagaltuwa da halin wani da al'amarin da wani yake a ciki. Allah ya kyauta. Amma wannan shi ne abinda mutane suka koma yau suka fi damuwa da shi fiye da abinda ya kamata su damu da shi. Kaga mutum yau kullum bai da aiki sai bibiyar wane ya ce kaza, wane ya aikata kaza, to kai ne ka ce kai ne ka aikata, ka manta da wannan shi wannan nan da ka damu da shi. In an je gobe alkiyama fa Allah ba zai maka hisabi akan abinda yake da ya aikata din ba, to me zai sa ka shagalci da al'amarin shi ka manta da kanka? Ina fatan an fahimta. To shine wala tusaluna amma kanu ya'malun, ba za a tambaye su ba akan abin da suka kasance suna aikatawa ba. Kafin mu shiga cikin ayoyin addiya, in ba ku manta ba ayoyin da muka kare karkare akai da muka yi bayani game da ayoyin wato subhanallah, mun ji fassarori daban-daban da malamai suka yi ko, to akwai wani fassara wanda shi ba mu yi tattaunawa kai ba, har ina jin malai yake mana tambayi game da wasu malamai har ila yau sun fassara sibghatullahi da cewa alhitanu wato kaciya. Me yasa aka fassara da kaciya? Domin a baya in kun tuna mun taba jin bayani akan cewa wanda Allah ya fara umarta yayi wa kanshi kaciya shine Annabi Ibrahim. Da girman shi yasa kuma dutse ya rinka dandakan kanshi. Kai Ibrahim ya yi imani na gaskiya wa Allah. Shi yasa Allah madaukakin sarki ya rinka jinjina mishi a cikin Al-Qur'ani. Jama'a an gane wannan da ke ko? Annabi Ibrahim kenan. Ya sallama wa Allah sallamawa na ƙarshe. Da haka domin Allah ya jarrabi imanin shi sai Allah ya ce wa kanshi kaciya bayan ya haura shekara 40. Haka ya je haɗa kanshi tsakanin dutse da dutse yana dandaka yana gurzawa sai da ya yi kaciya. Annabi Ibrahim kenan. Inna Ibrahim kana umma. Ai wani aiki sai annabawa. Dan an gane wannan da ke ko? To wannan kaciyan da yayi wa kansa sai aka ce shine sibghatullah. Wasu malamai sun fassara da wannan. Shi yasa aka samu al'ummar Larabawa suna daga cikin al'umman da suka rike wannan al'adan sun kafin zuwan musulunci. Ai wannan shine abinda wancan sarki ya aikata. Sarki Hirakal ne ko wane ne? Shi din ne ko? A lokacin da labarin manzon Allah ya yaɗu ya ce a je a zo da ƙabilun wannan mutumin da aka ce Annabi ya bayyana a cikinsu. Aka je aka ɗauko wani balarabe. Ka ji ƙarfin mulki irin na sarautan wancan lokacin. Domin a cikin littafinsu sun karanta cewa Annabin zai zo cikin wasu al'umma ne da suke yin kaciya. Da aka yi sai a je a ɗauko wani balarabe, aka ɗauko wani karkatetan namiji. Kawai a gaban mutane sai a faɗe mai zanin shi. Ya tabbatar ile ko sai aka gan shi da kaciya. Sai ya tabbatar cewa shegu wallahi su ɗin ne dai. Ina fatan an gane. To ya aka iya? Allah ne ya tsara abin nashi haka. Jama'a gane wannan ko zai sa hasadan masu hasada, kiyayyan masu kiyayya bai hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar da sakon Allah ba. Sai da ya kai labari. An yi makarun laili wannan hali, amma ina zakaran da Allah ya nufi zai yi cara ne. Ko ana ga muzuru ana ga shawu wallahi sai ya yi cara a gabansu. Sara da saka ko baya hana gamji toho. To haka al'amarin addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake. Da haka sai suka ce wannan kaciyar to yana daga cikin fassarar da aka yi wa kalmar sibgha. Dan haka yasa wato su wannan Larabawa suke yin kaciya wa ƴaƴansu kamar yadda su kuma Yahudu da Nasara suke yi wa ƴaƴansu baptisma. Ina fata an gane. Sannan na biyu, ina wancan kissa da muka ji na Al-Mansur mai wannan sulke na yaƙi ko da takobi da muka ji akwai wani Abu Dulama. Ina jin ajiya sai na rinka cewa wani malami, wato malami ne na waka ba wai malami na addini ba, an fahimta ko? Yana daga cikin irin waɗanda a zamaninsu suke yi wa sarakuna barkwancin nan, masu ɗan nishaɗantar da sarakuna. To me ake ce musu irin su da Hausa? Wawan sarki ko? Yawwa su ne. To wannan shine Abu Dulama wanda ya zo yi wa sarki wannan magana cewa yana cikin hali mafi sharri saboda sarki ya maida ayin Allah baya, ya maida mulkin shi gaba a takaice kenan ko? Allahu a'lam. To al-Imamu Abu Abdullah da ya zo karkashin waɗannan ayoyi bari ku ji abin da yake. يتي قال الحسن الحسن البصري يتي كانت المحاجة أن قالوا نحن أولى بالله منكم ونن جايه دا الله يتي أنا قل أتحاجوننا محاجة لن شيني سو يهود سنة تيوا أي منفق تنتنتا دا الله كو الله مهر ناكو ني ذاك ذوكنا تيوا ذاك منا واجي أكن الله نيسا سكي فتن ونن saboda suna tutiya akan cewa ai su ƴaƴan Allah ne. Li'anna abna'ullahi wa ahibba'uhu, ai mu ƴaƴan Allah ne kuma mun Allah ya fi kaunan mu. An gane ko? Wakila wasu malamai suka ce abinda yasa suke ganin sun fi kowa cancanta a dangana shi da Allah fiye da kowa, a dangana su da Allah fiye da su, shine li taqaddumi aba'ina wa kutubina, saboda ai iyayenmu su suka fara gaba, su suka gabaci naku iyayen. sannan littattafan da aka saukar mana su aka fara saukarwa kafin naku da aka mu Allah ya fi so fiye da ku wali'anna lam na'budi al-awtan sannan kuma su suna alfahari suna tufiya cewa nasu iyayen da kakannin ba su yi bautan gumaka ba to wannan suna wato yada magana ne wa larawawa wanda su kuma sun juye daga karshe sun koma suna bautan gumaka sun san gumakan da aka yi ta gwagwarmaya da su kenan ba ko a yi ne wato makka da aka ce malamai suka ce fa ma'anar aya da haka abinda ayan nan ke nufi shine qul lahum ya muhammad ai ya manzon Allah ka ce musu qul li ha'ula'il yahudi wan nasara ka ga waɗannan yahudawan da nasara alladhina za'amu annahum abna'ullahi wa aibba'uhu wanda suka riye cewa ai su ne ayan Allah su ne Allah ya fi kauna wadda'u annahum aula billahi minkum suka rinka riye cewa sun fi ku cancantan Allah liqidami aba'ihim wa kutubihim saboda iyayensu su suka gabata littafansu su ne suka gabata to kace musu atuhajjunana ai atujajibunana fillahi yanzu za ku koma kuna yi mana wato goyi ne ko jayayya game da Allah alhujjata ala da'awakum saboda mun kawo muku hujja akan abinda kuke da'awa war rabbu wahid ai Allah ɗaya ne da haka ba wanda zai yi wa wani gorin Allah kamar yadda kuke bayin Allah haka mu ma muke bayin Allah kamar yadda Allah ya halice ku haka an yi wato mu ma Allah ya halice mu ina fata an gane kamar yara ne da suka fito a gida ɗaya ubansu ɗaya wani daga cikinsu zai yi wa wani gorin uba ya ce ni uba na sunan shi Abdullahi to shi kanin fa shi Abdulrahman ne misali ina fata an fahimta to kwata-kwata abin da Yahudawa suke yi kenan shi ne sai aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu wannan zancen wa kullun sannan kuma idan muka koma ga shi Allah nan kowanne fa daga cikinmu mujazan bi amali wallahi za a yi mai sakayya ne da abin da ya aikata babu wanda za a zalunta saboda wai shi ne ɗan mowa ko wani kuma ɗan bowa babu wannan kowa abin da ya aikata da shi za a yi mai sakayya fa ayyu ta'thirin likajaruddin to me amfanin gorin da za ku yi mana cewa addinin ku ya gabaci namu ko littafin ku ya gabaci namu ko iyayenmu su aka fara yi kafin naku babu dalilin wannan gorin wa ma'ana tilla da aka ce za ku yi mana jayayya akan Allah ai fi dinihi wato a cikin addinin Allah har za ku zo ku goranta mana wal qurbu minhu wal khutwati lahu da kuma nuna cewa ku kun fi kusa da Allah kenan sannan ku kun fi yin aiki da ya kusanta mutum zuwa ga Allah kenan duk wannan ainihin wato ba dalili ba ne da kun kawo mana dalili kawai a cikin abin da Allah ya saukar da duk wannan bukatan jayayya ba a neman shi ina fatan da ma'a gani to sai ya ce wa qawluhu ta'ala wa nahnu lahu mukhlisun karshen ayan da Allah madaukakin sarki ya ce ku gaya musu cewa mu muna tsantsanta bauta ne kawai ga Allah me ya ma'anar wannan ai mukhlisuna al-ibada wato a cikin ibadar mu ba ma yi dan wani sai dan mun Allah wa fihi ma'na tawbih kaga anan akwai kaman ainihin wato a nuna musu a rashin gaskiyan abin da suke akai ana ainihin wato kyaran su ina fata an gane walam tukhlisu antum tunda mu muna tsantsanta bauta ga Allah ku kuma ba ku tsantsanta bauta ga Allah ku kun koma kun mai da bautan ku ga ashkar da wasu abubuwa da suke halittu fa kaifa tad'una ma nahnu aula bihi minkum to ta yaya za ku rinka da'awan cewa abinda kuke akai yafi namu wal ikhlasu haqiqatuhu idan aka ce al ikhlas haqiqanin abinda ake cewa ikhlas shine tafsiyatul fi'li an mulahazatil makhluqin mutum ya tsarkake aikinsa daga me mutane za ka ce wannan kawai shine ikhlasi wato duk sanda za ka yi aiki ko ya zama baka damu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un baka damu da me mutane za su ce ba to ka zama mukhlisi kuma an gane wannan da kyau ko abinda ake nufi da ikhlasi shine mutum yayi aiki sannan kuma kada ya damu da me mutane za su faɗi game da wannan aikin na yabo ko kushe to wannan shine mukhlisi ya zama kawai shi yana yi ne Allah kawai ya nufa Allah yake in yi sallah, to idan nazo nayi sallah ba abin da ya shafe ni dan wani yake kai wani sallah ka yayi, ko kuma wani yake abun banza, to me ma za a nuna mana a sallah, dukan su ka dauke ta a bakin abu ɗaya ne a wajenka. Ina fata an gane. To irin wannan shine al-ikhlas fil amal. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, malam Qurtubi sai ya kawo wani hadisi wanda aka dangana wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wanda yayi bayanin abinda ikhlasi yake nufata. Yace inna Allah ta'ala yaqulu, Allah madaukakin sarki yana cewa, ana khairu sharikin, ni ne mafi alkhairin abubuwan da ake hada ni da su a cikin ibada. Domin duk sanda mutum yayi wani abin bauta yayi wa wani Allah, kaga yana cewa wannan abin matsayin shi ɗaya ne da Allah. To sai Allah yake cewa na fi alkhairi fiye da duk wani abu da za a hada da ni. Jama'a an gane wannan da ke ko? Faman ashraka ma'i sharikan, da haka duk wanda ya gwama ni da wani abu, wannan abun fa kowanne ne, kowanne ne, domin ya zo da nikira a nan. Nikira a nan da ya zo da shi kuwa, to yana gane jinsin duk abin da za a hada Allah da shi cikin bauta. Da haka ka lissafa wannan abun mala'ika ne, saboda ganin girman darajarsu da kusancinsu da Allah, ka sa akwai masu bautan mala'iki. Koko annabawa ne waɗanda su ne mafiya daraja cikin halittu, ko manzanni, bare kuma waɗanda suke na ainihin wato a ƙarya, kamar shaidanu ko aljani ko wasu shehunnan ƙarya, duk wani abu da ake bautawa a haɗa Allah da shi. Allah madaukakin sarki ya ce fahuwa li shariki, ni na haƙura da wannan abun, ba na buƙata, na bar ma wanda wannan ya haɗa ni da shi, sai ya je ya samu wannan ɗaya mai sakayya. Saboda Allah ya fi ƙarfin a ce za a yi wani abu don shi don kuma wani. Allah ya fi ƙarfin wannan. Shi yasa jama'a, ko da wannan haɗakan da aka yi wa Allah cikin bauta an yi ne da fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunan wannan abin shirka, kuma Allah baya so. Shi yasa ka ji malaman tauhidi, malamanmu na aqida, malaman sunna suke kwaban hatta daga cikin lafuzzan da muke yi, kada mutum ya kai kanshi zuwa ga shirka. Domin duk abin da aka ce ya cancanci a yi shi don Allah kadai, to Allah ya fi ƙarfin a haɗa shi da wani a cikin wannan abin. Wannan yasa ka ga wata rana wani ya zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, sai ya ce ya manzon Allah, in Allah ya so kai ma in ka so. Manzon Allah kawai sai idan shi ya ja, ya ce dan me za ka faɗi wannan kalmar, a ja'altani lillahi niddan, yanzu kana cewa ni kishiya ne ga Allah, za ka ce in Allah ya so ni ma in na so, waye ni? Ya ce kul ma sha Allahu faqat, ka ce in Allah kada ya so, ka ji manzon Allah ke sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jama'a ana fahimta ko? So abin da yake na Allah, to ba a yin wargi a haɗa wani da shi a ciki. Da haka ko da roƙon abu za ka yi, to idan za ka roƙa don Allah, kada ka haɗa don wani, kada ka ce don Allah don Annabi, wannan ba daidai ba ne. Domin daidaita Allah ne da manzon Allah, kuma Allah shi ne mahalici, manzon Allah shi kuma a ƙasa halitta ne, to ba matsayinsa ɗaya ba. Jama'a muna fahimta ko? To dan haka Allah madaukakin sarki yace duk wanda ya haɗa ni da wani abu a cikin bauta, to na bar shi da wannan wanda ya haɗa ni da shi. Sai Allah yace ya ayyuhan nas, ko kuma manzon Allah ya ci gaba da cewa ya ku mutane, akhlisu a'malakum lillahi ta'ala. To kun ji wannan jawabin da Allah ya yi, dan haka duk wanda zai aikata wani aiki ya tsantsanta yin wannan aikin domin Allah shi kadai. Kada ka kuskura ka hada wani Allah da shi a cikin wannan aikin. Fa inna Allah ta'ala, domin Allah madaukakin sarki, la yaqbalu illa ma khalasa lahu, baya karban kowane irin aiki sai wanda aka nufe shi shi kadai a cikin shi. Ka ji aikin da Allah yake karba kenan. Shi yasa Allah madaukakin sarki yake wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina. Ka ji ikhlasi. Da haka jama'a, ikhlasi yana da matukar muhimmanci a cikin duk aikin da za mu yi. wannan aikin salla ne ko azumi, aikin hajji ne ko zakka, sadaka ne ko ainihin wato taimako duk wani abu da sunan addini, karantarwa ne ko karatun alkur'ani, da ya zama Allah kawai kake nufa a cikin shi. Allah baya son shirka, shi yasa kaji yace babu abin da baya gafarta wa mutum sai shirka. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, haka kaji duk wani abu da za a hada da Allah sunan wannan abin shirka. Yanzu ba a duba darajar abin ko matsayin shi, ko ku fahimta abinda ake dubawa shine matsayin Allah wanda ake hada shi da wani a cikin bauta, kuma matsayin Allah ba irin na kowane abu bane. So kakka duba cewa ai mala'iku suna da daraja, ai mala'iku ba sa saba wa Allah, to idan ka kwatanta darajar su zaka hada da nan Allah, ai ba zai yi ba. Da haka yanzu ana ma maganan Allah ne ka manta da mala'iku, kada ka ce ai manzon Allah shine fiyayyen halitta, ai Allah na kaunan shi, ai Allah ya fifita shi. Duk wannan darajar ya samu ne saboda Allah ya bashi, to ashe Allah da ya bashi ya fi karfin kuma a hada shi shi manzon da wannan Allah. Jama'a kuna gane ma'aunin da ake dubawa ko? Amma wanda yake da mutuwan kwakwalwa shi ba zai yi amfani da wannan ma'aunin ba. Abinda zai yi amfani da shi sai ya ce kai manzon Allah, yanzu manzon Allah ake ciwo, kaga ni wannan shine ma'aunin da zai dauka. Da sai ka bar shi ya gama duk wannan shirman nashi, sai ka ce to yanzu cewa ma fa kai kanka kake yi manzon Allah, kenan ashe shi manzo ne na wannan Allah, kenan akwai Allah daban shi manzon daban, har yanzu matsayin su ba ɗaya ba. Na fatan jama'a ana ganewa. Sai an dawo ana maganan halittu, to anan ne inda ake ganin fifikon masu fifiko, amma tsakanin mahalicci to ba a gwama shi da wani halitta. Jama'a mu rike wannan ka'idar. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa shi yasa wannan fazancen manzon Allah ne, ba wai maganan wani ne barantana ka ce ai shi bai san yanzu shi ma annabi bai san matsayin kanshi ba kenan. Da aka zo aka ce mashi masha Allah wa shi'ka, yace ka mai da ni kishiyan Allah ne, shi manzon Allah bai san matsayin kanshi ba kenan. Allah ya kyauta. Da aka sai yace wala taqulu, da aka kada mutum yazo zai yi magana yace هذا لله وللرحيم, wannan na Allah ne kuma na ainihin wato zumunta ne, wato irin abinda mutum zai zo ya aikata aiki yace wallahi ba dan Allah dan zumuncin dake tsakanin mu ba zan yi ba. To ka hada zumunci da matsayin Allah, to ba a fadan haka. Ina fata jama'a an gane fa inna halir rahim, in ka fada haka to Allah ya hakura, ya bar sakamakon abin ga wannan zumuncin da ka hada da shi, sai ka je zumuncin ya biya ka. Da shi kenan ba, walaysa lillahi minhu shay'un, Allah baya san komai daga cikin abu. Wala taqulu, haka kada mutum yazo zai yi magana yake hadha lillahi wa liwujuhikum, wannan abin nayi muku dan Allah dan kuma yadda naga fuskan ku annan tausayi. To wannan shi ma ka ga ma Allah ya halitti, to akwai hadari a gaban nan. Fa innaha liwujuhikum, shi Allah ya hakura ya bar wa kusakun da ka gani na tausayi, amma shi Allah bai so. وليس لله تعالى منها شيء, الله بيه دي كومي اتشوى النبايا سو. وانا حديثي قال ايتي رواه الضحاك بن قيب الفهم, مال الضحاك بن قيب الفهم شير ويتشي قال قال رسول الله شما يا أبتا ايتي من ذنق الله ايتي فذكره سيكا وانا اين واتو نتو خرجه الدار قطني, الامام الدار قطني شير تدشي اتكي اين واتو al'ilal ɗinsa kenan a cikin sunan ɗinsa afwan. To sai dai wannan lafazin riwayan a yadda aka ji shi ɗin nan, wasu malamai suna ganin akwai wasu masu waɗanda an ɗan soke su a ciki, amma ma'anan abin ya inganta, domin akwai wasu hadisi da suka zo su yi magana game da ainihin wato haɗa Allah da wani a cikin bauta, da kuma nuna cewa duk wanda ya hada Allah da wani to Allah ya hakura da wannan aikin shi baya so. Ina fata an gane. Allah ya sa mu dace. To bayan wannan sai malam ya ci gaba ya ce wa qala ruwaini aw ruwaimun, malam ruwaim shi ko yace al ikhlasu min al amal, idan aka ce ikhlasi a cikin aiki huwa alla yurida sahibuhu alayhi iwadan fid darain, shine mutum ya aikata aiki ya zama ba wani abu da yake jira a biya a madadin wannan aikin a nan duniya ko a lahira. Kenan aikin yayi ne dan me kenan, sai a ce kawai dan Allah ya yi shi. Ya ce wannan shine ikhlasi. Wala hazzan min al malakai, ya zama babu wani rabo na wani a cikin wannan aikin daga abubuwan da aka mallaka a sama ko a ƙasa, wato na mala'iku a sama da sauran halittu a ƙasa, ya zama babu rabonsa a ciki, kawai dan Allah aka yi shi. Wannan shine ikhlasi. Wa qala al junaydi, malam junaydi shi ko yace al ikhlasu, in aka ce ikhlasi sirrun baina al abdi wa baina Allah, wani sirri ne tsakanin Allah da bayinsa, wato bawa yana ainihin wato a zuciyan shi yake iya tabbatar da wannan ikhlasi. Da haka babu wanda yake iya tabbatar da cewa aiki kaza akwai ikhlasi sai Allah. Kai dai yi kokari ya zama ka mai da niyyanka dan Allah kake yi, in Allah ya ga gaskiyanka sai ya tabbatar kuma ya karba. Amma daga lokacin da ka sa wa ranka kana yi dan wani ko dan ka faranta mishi, ko kana yi dan wani dan ka bakanta mishi, ka samu matsala. Sai sai ake cewa ikhlasi sirri ne tsakanin bawa da Allah mahalici. La ya'lamuhu malakun fayaktubuhu, aka ce ko mala'iku da suke rubuta aiki ko wallahi ba su san matsayin ikhlasi ba. Da haka su duk cikin abin da suke rubutawa ba sa rubuta cewa wane yayi ikhlasi a cikin aiki kaza, sai dai su rubuta cewa kawai wane yayi kaza. Sai an je ranar lahira sai Allah ya tace ya ce waɗannan su ne masu ikhlasi, waɗannan babu ikhlasi. Amma mala'ika ma bai sani ba. Daga nan za ka gane lallai sirri ne tsakanin Allah da bawansa. Shi yasa ka ji manyan malaman irin su Imam Ahmad suke cewa wallahi babu abin da yake ba su wahala kamar gyaran niyyarsu a cikin aiki. Duk sanda mutum ya yi aiki sai kuma ya rinka tunanin anya babu yi dan wani a ciki kuwa, magabata har kuka suke yi in suka yi aiki suka ga alaman kaman wani niyyan ya shiga daban ba dan Allah ba, sai su kama kuka cewa to anya ba sai asaran aikin nan ba. Allah ka ƙara mana ikhlasi. Yace wala shaytanun fayusidahu, haka shaytan baya sanin matsayin ikhlasi a cikin aiki, domin duk aikin da shaytan ya san akwai ikhlasi a ciki ko sai ya zo ya sa ka bata wannan aikin. Kaga sai inda Allah ya rufa mana asiri kenan. Dama shi shaytan kullun zai zo ya ta sanya wani abin da ya saba wa ikhlasi, to kai in ka tsantsanta ikhlasin ka ga Allah sai Allah ya karba. Da haka shaytan ma ba zai san Allah ya karba ko Allah bai karba ba. Wala hawan fayunilahu, haka san ran mutum baya sanin matsayin ikhlasin sa balantana ya karkatar da shi. Wannan kaji maganan malam Junaydi kenan. Wa zakara Abu al-Qasim al-Qushayri, malam Abu al-Qasim al-Qushayri ɗaya daga cikin manyan malaman sufaye da suka gabata, wa ghayruhu da wasun shi sun ba da labari cewa anin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama annahu qala, su ma suka danganta labarin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa annabi ya taɓa tambayan mala'ika Jibril cewa sa'alahu anil ikhlas, sa'altu jibrila anil ikhlas ma huwa, wai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tambayi mala'ika Jibril cewa wai ikhlasin nan ya abin yake ne, me ye haƙiƙanin ikhlasi ba ni labari. Sai mala'ika Jibril yake faqala sa'altu rabbal izzati anil ikhlasi ma huwa, yace ko ni dinnan ma ban san me ikhlasi ba. Da haka ni ma na taɓa tambayan Allah ubangijin izza ɗaukaka, na ce wa Allah wai ya Allah me ikhlasi ne. Qala, sai Allah ya bani amsa da cewa sirrun min sirri, wannan sirri ne nawa, da haka babu wanda zai san haƙiƙani. Istawda'tuhu qalba man ahbabtuhu min ibadi, ina saka yashi ina ɓoye shi ne a zuciyan duk wanda nake ƙauna cikin bayina, da haka babu wanda zai san haƙiƙani tsakanin ni da bawan da ya aikata aikin ne kawai. Abinda aka ruwaito cewa mala'ika Jibril ya faɗa kenan, sai dai wannan labarin kamar yadda aka ji shi yana cikin risalar malam al-Qushayri. a cikin risalar nasa ya danganta hadisin cikin hadisan Hudzaifa ibn al-Yamani Allah ya kara mishi yadda haka al-Imam al-Ghazali ya kawo shi cikin Hilyatul Awliya ibninsa daga al-Hasan al-Hasan al-Basri kenan amma shi ya kawo ne mursalan malam Iraki da yazo tahrijin hadisin sai yace an ruwaito wannan hadisin min musalsalati al-Qudaywi al-Qazwini daga wani Qazwini yana daga cikin riwayoyin da malamai suke a rauna tashi ina fata an gane almuhim labarin da wannan salam bai inganta ba amma kuma hakikanin ikhlasin to abu ne wanda zaka iya cewa Allah ne kadai ya san hakikanin sa ina fatan jama'a an gane Allah ya sa mu dace to wannan kenan to idan muka gane wannan sai mu san cewa ashe lallai aiki ne akan mu duk sanda kake wani aiki na ibada to ka tabbatar da jaddada ikhlasin ka a cikin wannan ibada ka rinka yin duk wani aikin ka ya zama don Allah kada ka bari wani Allah ya samu rabo a ciki in kai wannan ka sassaban to ka ji Allah yake ya haƙura shi baya so ana agna shuraka'i 'ani shirki na fi ƙarfin a haɗa ni da wani a cikin bauta haka Allah yake da haka sai yace man 'amila 'amalan ashraka fihi ma hiya ghairi sarabtuhu wa shirki duk wanda ya aikata wani aiki sai ya haɗa ni da wani na a cikin aikin Allah yace zan watsar da shi da aikin da ya aikata Allah baya so ya ta yin uwa masu albarka mu ci gaba da roƙon Allah ya ƙara jaddada ikhlasi a cikin zukatanmu sannan kuma mu rinka iya ƙoƙarinmu duk abin da za mu yi na aiki ko ya zama kawai Allah muke nufa da shi la nuridu illa wajha Allah sai saka ji Allah ya sifanta bayan ka a cikin alqur'ani idan suka ciyar da abinci cewa suke inna ma nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukran kai ko godiya wasu suna ganin in suka jira wai sai an gode musu akan abin da suka yi kamar sun bata ikhlasin su da haka ba sa jiran wai wanda suka kyautata wa sai ya ce na gode balantana har su rinka demanding ba za ka ce ka gode ba to za mu haɗu gobe ayya an samu matsala ko da haka mu rinka kokari wajen ganin cewa mun tabbatar da ikhlasi a cikin zukatan mu Allah ya sa mu dace sai malam ya ce qauluhu ta'ala aya ta gaba sai Allah ya ce am taquluna inna ibrahima wa isma'ila ila akhir al-aya bima'ana qalu abinda ake nufi anan shine asali ashe su yahudi da nasara su ne suke cewa ai da ibrahim da isma'il da ishaqa da sauran waɗannan da aka ambata ai akan addinin su suke shine sai aka ce manzon Allah ya musu wannan tambaya na inkari kasan wani lokacin za a yi maka tambayan da ba antsa ake son ka bada ba ana nuna maka abun ba daidai bane kawai ina fata an gane misali mutum ne sai ya zo ya faɗi maganan da ba haka maganan yake ba kuma ya san kai ka san yadda zancen yake sai ka zo ka same shi ka ce wai kai ne kace kaza kaga tambaya kake mai amma zai bada an ba sai ga yayin shiru sai ka ce faɗa mana ba ka ce kaza ba ba zai faɗa ba yawa ya fahimci sakon to irin tambayan da aka yi musu anan kenan sun je suna faɗan haka a bayan gidan manzon Allah da muminai shine sai aka ce manzon Allah ya fito musu da tambayan karara yanzu ku ne kuke cewa Nabi Ibrahim bai huje ne an gaya muku ba mu san tarihin yahudancin bane misali ko to shine sai aka yi musu tawbihi da wannan tambaya wahiya qira'a sai ce malam Hamza da Kisa'i da Asim da sauran malaman qira'a irin su a riwayan su daga Hafsu sun karanta da yadda ka ji dinnan am taquluna sauran qurra'u kuwa a riwayan su sun karanta ne da am yaquluna ina fata an gane idan ka karanta da am taquluna to sai ya zama am din a matsayin afafi ne wanda aka hada da wancan ayan da ya gabata da aka ce kul atuhajuna kaga atuhajuna ataquluna ko am taquluna sai su dace da juna idan ka karanta da kuma am yaquluna sai zama am din istinafiya ce can an ce atuhajuna nan kuma sai a ce wa yaquluna sai zama a sabon zance ne ina fata an gane a sannan kuma da aka ce hudan aka yi wa hudu din nasba to shi kuma sai zama khabar ne na mubtada an gane ko ko kuma ya zama khabaru kana ko khabaru inna da aka faɗi can cewa am taquluna inna ibrahima ina fata an gane sannan kuma ya zama kanu hudan ga inna ga kana sai zama khabar din sa sai Allah yake kul a antum a'lamu am Allah idan kun ce haka to yanzu Allah ne yafi ku sani ko ku gashi yace taqrirun kun ga magana da muka yi ko Allah na ainihin wato latsa hancin su ne cewa ku kun san magana ba haka yake ba wa tawbihun kuma ana wulakanta su akan wannan zancen fi di'aihim bi annahum kanu hudan aw nasara akan da'awan su cewa annabi Ibrahim da sauran su yahudi ne ko nasara faradallahu alaihim bi annahu a'lam bihim minkum sai Allah ya musu raji cewa ya fi su sanin addinin da annabi Ibrahim da sauran su suka yi fiye da ku ai lam yakunu hudan wala nasara da haka annabi Ibrahim da sauran su dukkan su baba yahudi bane ba kuma nasara bane sai Allah ya ce wa man azlam to wane ne yafi zalunci kima wannan kaga a matsayin tambaya aka yi shi ai lilistifham man azlam wane ne yafi zalunci wal ma'ana ma'anar shi shine la ahada azlam ba wanda ya kai ku zalunci saboda kun yi da'awar ƙarya kuma kun boye gaskiya mimman katama shahadatan yuridu a ilmihim bi anna al-anbiya kanu ala al-islam su yahudawan sun sani a cikin at-taura an tabbatar da cewa dukkan annabawan Allah to addinin sallama wa Allah suke yi shine al-islam din aiko man islam al-istislamu lillahi wahdahu shine ka sallama kanka ga Allah sai abinda Allah yake kai shi zaka yi to su sun san dukkan annabawa wallahi sun sallama wa Allah shi yasa zaka ji a can baya mun karanta ko suka ce wa nahnu lahu muslimuna mu mun sallama rayuwarmu ne ga Allah to yahudawa sun san haka to me yasa su suka kiyin addinin sallamawa su suka yi addinin jayayya ina fata an gane har suka nada wa kansu suna hudan aw nasara yuridu ilmihim bi anna al-anbiya kanu ala al-islam wasu kuma suka ce abinda ake nufi da mimman katama shahada ai katamuhu mimma katamuhu min sifati muhammadin sallallahu alaihi wasallam abinda suka boye na bayani da aka yi na manzon Allah a cikin littafin sa taura kun san a tauran su ya zo da bayanin manzon Allah jalla dalla bayanin da duk wanda ya san shi ko yana ganin manzon Allah to zai ga hakikanin abinda aka suranta a cikin qur'ani har ya kai ga wani tambari da yake a kafadan manzon Allah sai da aka fade shi a cikin at-taura wannan abin ne Salmanul Farisi a lokacin da ya zo musulunta ya ta kokarin ya gani bayan ya gama ganin dukkan sifofin da aka kifanta manzon Allah da shi an ce mutum ne wanda za a ganshi shi ba dogo zangalele ba ko ba kuma gajere dan tubu wada ba a'a manzon Allah matsakaicin mutum ne sannan yana da yalwataccen gashin kai wanda har yana kwanciya a kafadan shi sannan mai farin fata ne farin da baya kace ido kuma bai gama jazir irin wanda zaka ganshi kamar ya fito daga cikin wani gidan biredi ba ko kuma inda manzo Allah kyakkyawan halitta gare shi sannan gemun shi gayi nan wadatacce sakakken gemu sannan yana da sakin fuska baka taba ganin manzo Allah ya murkike fuska kamar wanda aka ba shi labarin wani asara sannan manzo Allah ko da yaushe a cikin murmushi yake yana da tika gwanin ban sha'awa haka ji su karanta shama'il muhammadiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan annabi sallallahu alaihi wasallama yana da alkhairi yana da kyautai sannan daga cikin dabi'unsa duk wani abu da yake na sadaka annabi baya ci amma annabi yana karban kyauta kuma yana iya amfani da abu Salmanul Farisi duk ya san wannan labarin sai aka ce a kafadan shi kuma akwai tambarin annabta to shine Salmanu da yazo garin Madina yazo ya ga manzon Allah yana rayuwa duk wannan labaran sai ya tabbatar da su ababan da ya tabbatar na karshe karshe bayan ya gama ganin sifofin da kaza wata rana kawai sai ya digo wato nonon da jino sai ya ce ya Muhammad ga wannan sadaka ne na kawo maka yace akan ido na sai annabi ya karba sai ya mika wa mabukata suka cinye shi kaf manzo Allah bai ko dan kana ba yake to naga wannan ma na tabbatar da ya sake dawowa sai iwo yake manzo Allah ga wannan shi kuma kyauta na kawo maka yace sai naga annabi ya dauka daga ciki sai ya ci sai kuma shi ma ya bada kyauta kaga abu ya tabbata ko bai tabbata shi manzo Allah da yake ga ma haka Allah ya tsara shi ba wai ya kirkira abun bane balantana ya fadi jarabawa na fatan jama'a an gane ka san duk wanda ya kirkira abu na ƙarya zan sauki za ku kure shi karanta musailamatul kazzab da yazo ya dawon annabta very common and simple abu za a yi mishi kawai sai ya fashi wata rana annabi yazo yake mishi dan al'amarin shi sai da yaso ya hudar da wasu daga cikin sahabbai da shi da sayyad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yace ku bari zan nuna muku ƙaryan al'amari shi ma yana da'awar annabta annabi sallallahu alaihi wasallam yace me ake saukar maka yace shi ma ana mishi wa'ayin karatu daga sama me ake karanta maka sai yace an saukar mai da aya wai alfilu malfilu ba ma adraka malfilu kai daga jin karatun ka san saka yayi daga ayoyi manzo Allah kuma ba dadi ma na shi ina fata ba kai ma ka hada wannan da karatun qur'ani ba zai yi ba sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace me kake gani na wahayi sai ce wai yana ganin kaza da kaza da kaza nabi yace ba za ka gushe matsayinka na makareci ba yace to na koye maka in yi habbartu laka habran ko tahdiran na koye maka wani abu me shi sai shuru sai ce hayaki nabi yace ikhfa adu wallah Allah ga furana kai ka taba ganin mutum ya rike hayaki a hannu ina fata an fahimta a shahid kaga shi zassauki aka gano ƙaryan shi amma manzon Allah kamar yadda muka ce ba irin tambaya na kure da ba yi mishi ba amma wallahi bai taba faɗi ko ɗaya ba kuma an gano wannan da ke ko to shine Salman al-Farisi ko daga ƙarshe wata rana sai ya zo ya kama dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi yana kokarin ya dan jawo zanin manzon Allah ya ga wannan har manzon Allah ya gano shi da manzon Allah ya fahimci abin da yake nema da kanshi sai ya kwaye mishi zani yace gani sai Salman ya rungume sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah manzon Allah har ya gano abin da yake son ya gani shikenan sai ya gani sai ya shaida to duk wannan sifar da aka sifanta manzon Allah ko wallahi Yahudawa sun san shi a cikin littafin su kuma duk sun gan shi ya tabbata da manzon Allah amma me ya hana su shine hasadan min indiya ina fata jama'a an gane to wannan ilimin shine ake cewa sun koyi sai Allah yake zargin sa nan cewa wa man azlamu mimman katama shahadatan indahu min Allah kai akwai azzalimi fiye da wanda ya boye abinda an yi wato su ya sani na ilimi a cikin littafin shi sun san gaskiya suka boye waɗannan akwai darussa wanda ina ganin sai darasin mu na gobe insha Allah za mu zo mu fitar da shi darussa tun daga bayanin da muka ji a sama da Allah madaukakin sarki yake cewa wani gori za ku yi mana da Allah Allah nan namu ne kuma naku ne ashe ba wai cika baki ne abinda za a lura da shi ba a'a yaya biyayyanka ga Allah to haka kai ma yanzu ka zo kana addini kana bin sunnan manzon Allah sai wani yazo yana da'awan cewa kai makiyin annabi ne yana maka gorin shine masoyin manzon Allah sai ka ce abu ne mai sauki gani da kai wa ake gani yake koyi da manzon Allah a zahiri daga nan za a gane wa yake san manzon Allah kuma yake bin shi na gaskiya haka da ainihin wato suka zo suna da'awan cewa suna koye gaskiyan da Allah ya saukar wane ne wanda yake da wani abu da yake koyewa a cikin addinin sa zai san kowa ya sani waye kuma zai zo ya baje komai a faifai yayi alati kifa kowa ya sani to daga nan ake gane wanda yake kan gaskiya da wanda yake kan baka jama'a an gane wannan ke ko shine wannan koye sifar manzon Allah Allah ya zarge su ce cewa azzalimai ne su zo su faɗa mana inda gaske yasa ka ji aka rinka jefa musu kalubale kul fa'tu bi tawrat fatluha ku zo da tauran mana ku karanta mu ba gashi mun bude qur'anin muna karantawa ba me yasa ku kuke koye a taura shine gaskiya ne suka sani a ciki da kuma barnan da sun san da an ji an gane barna ne sai su koye da haka wani ma da wani in ka je yana da wani littafi da zai san a karanta to ka bincike wani addini ne kenan Allah ya sa mu jaki Allah yace wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun, wallahi Allah bai gafala daga abin da kowa ke aikatawa ba. Allah na sani da aikin kowa kuma ya san manufan kowa. Shi kuma wannan malai yake wa'idun wa i'lan, kaga wannan tankiya ake musu da kuma sanar da su bi annahu la yatruku amrahum suda, duk abin da suke aikatawa fa ba zai tafi a banza ba. Allah na nan ya taskace shi, ahsahu Allahu wa nasuhu wa annahu yujazihim ala amali, kuma zai musu takayya akan abin da suke aikatawa. Kalman al-ghafil da aka ce wa mallahu bi ghafil ne yake nufi? So da yawa za ka ji ana cewa wato mutane suna cikin gafala, wa hum fi ghaflatin iktaraba lin-nasi hisabuhu wa hum fi ghaflatin mu'ridin. Me yake nufi da gafala ne? Shine ke yake allazi yaftinu li umurin allazi la yaftuna li umurin ihmalan minhu, shine mutum ya ki sanin abu saboda kawai rashin damuwa da shi. An gane ko? Ma'ana abun gashi a zahiri yana da makamiyan shi, amma sai ya mantar da kanshi wannan abun kawai saboda rashin ba abun kulawa. To irin wannan hali ne yanzu duk wani ɗan adam ko bai yi karatu ba yana da labarin ana cewa za a yi wani abu sunan shi tashin kiyama. Haka ne ko? Kuma ana cewa tashin kiyaman nan ya gabato. Haka ne ko ba haka bane? To me ya kamata kowa ya kiran alkiyaman ko? Ba ma haka ɗan adam zai sai kaman bai san da alkiyaman ba. Ya manta da lamarin alkiyama shine sai sanda abun ya zo mishi bagatakar sai ce ya Allah dan bani dama. Sai ce a'a. To shine Allah yake iktaraba lin-nasi hisabu. Mutane ga hisabi gaban su ba, amma hun ce fi ghaflatin mu'ridin. Ga komai sai da manzon Allah yayi ta bayani cewa alamatu sa'a al-kubra alamatu sa'a as-subra, duk muna ji muna gani, amma a haka za mu yi tafa gamiya. Kowa na ta neman duniya, kowa na ta gudu-gudu me yake tunani yadda zai samu duniya. A haka ya ta tarawa alhakumut takathur hatta zurtumul maqabir, har sai ya ziyarci kabari. To wannan shine gafala. Allah kada ka sanya mu daga cikin gafalar. Da haka malai yake cewa ma'khudun min al-ardil dhufli, an dauko kalman ne daga irin wato kasan da ake cewa kasan da ba a amfanin komai da shi. Al-ardul ghufl shine kasan da ba a taba yin wani abun amfani akan kasan ba, kuma har yanzu ba a shirin cin muriyar kasan. Yana da wani suna da ake ce mai da huda eh semo, ko kunji sai ake cewa semo. Ni ba taba jin wannan hausan ba dai. Malam Jibril ya ce semo kenan. Wato gashi kasa wanda za a iya cin moriyar shi, amma ba wanda ya taba bin ta kai shi. An fahimta ko? To shine sai a ce al-ardul ghufl. To shine kaga duk wanda ya gafala ga abun amfani kusa da shi amma bai tsaya yayi tunani akan shi ba. Ba haka ake kiran shi gafil ghafil. Da sai yace allati la alama biha, shine kasan da shi dai ba a mai iyaka ba cewa akwai mai shi za a zo a yi amfani da shi. Ka san mutum ya tsaye fili sai ya je jikon ko alama akwai mai shi, to shi wannan kasan ba alama. Sannan wala asara imaratin, kuma babu wani alaman an taba cin amfanin kasar. Ga dai nan kawai an bar arziki yana zama ba tare da an ci amfanin shi ba. Wana kad nam fako, ha fako, na san fako a jama'a ba shine fako ba. Yawwa, sai wannan ana shuka shi, wannan an ce ba amfanin komai ne, to akwai dan bambanci ko? Wana qatun ghuflun, haka ana cewa raqumi ghuful. An gane wannan da kyau ko? To in aka ce raqumi ghuful me ake nufi? Shine allati la simata biha, shine raqumin da aka ganshi kawai a take ba alaman mamallakin shi, ba a daura mai igiya a kafa ba, balantana ne shi yake in ya gani zai gane, ba a ja mai wani lamba ba ko? Ga dai nan, to kuma an san raqumi kaya ne na dukiya mai amfani. To idan raqumi na yawo shi kadai ba wanda ya mallake shi, ba kuma wanda yake claimin din shi, to sai a ce naqatun ghufl. An gane ko? To haka dai ya ci gaba da kawo kalmomi domin ya fitar da ma'anan shi wannan ghafil din. To shi Allah madaukakin sarki irin wannan bayani na gafala ko wallahi babu wani halitta daga cikin halittun Allah da Allah ya gafala daga sani shi kowanne abu ka gani Allah na da ilimi cikakken ilimi a kansa yana jin sa yana ganin sa yana sanin kaiwa da komowarsa yana sanin bukatunsa shi yasa babu wani halitta face sai Allah yana bashi abin da yake bukata a sadda yake bukata shi kwaro ne shi ko sauro kuja ne shi ko wani tsuntsu maciji ne shi ko wani dabba a dawa wallahi kuma mu mutane da Allah ya karama cikin halitta daga nan zaka gane al'amarin Allah ya wuce tunani babu abin da Allah ya gafala da shi amma yanzu kai kana zaune din nan ko a jikinka ma ka gafala da wani abu ne ba shi yasa masu sani suke amfani da wannan gafalan ba abu ne a jikinka amma saboda ka gafala sai zo kawai zare maka shi baka sani ba sai ka ankara sannan kai kuma sai ka laluba sai ka jima musu saboda gafalan dan adam to Allah ba gafili bane shine wa mallahu bi ghafilin amma ta'malu zaka kowa ya dawaye cin shi wallahi Allah na sanar da halin da kake ciki bidikka so irin wannan maganganu da ake ji a bakin kafirai musulmai ku yi hankali da irin shi dan fara samun wasu musulman ma da suke furta irin waɗannan lafuzza shine in wani abu ya same shi na yi wato asara ko wani tsanani ko wani matsala ko kuma yana ganin ya shiga cikin wani irin kunci wanda yake ganin shi a tunanin shi ya tsananta gare shi sai ga mutum ya fito yana faɗin kalmar kafirci yana cewa Allah ka manta da ni ne Allah ya manta da kai wannan kalmomi ne kafirai su suke faɗi saboda rashin sanin Allah ba ma kamar yadda nake wasu jahilan musulmai su ma sun fara aron kalmar kaga wani ya zo yana challenging Allah yana cewa God why me ya zaka sa kasuwa na yi gobara aba Allah ya zaka yi min haka wallahi wannan kalmar kafirci ne saboda inna Allah laysa bi ghafilin amma ya'malu bi sa'a Allah baya gafala daga yini wato kowane halittar shi in kaga Allah ya kawo maka wani jarabawa a wani lokaci ko a wani yanayi to wannan jarabawa a nan lokacin shi ya dace da kai dan da jarabawan bai same ka ba kai baka san abin da zai biyo baya ba kuma an gane wannan da kyau ko dan haka Allah baya gafala daga kowa daga cikin kai dai kawai ka ci gaba da yi wa Allah da'a ka ci gaba da mishi biyayya Allah ka sa mu dace daga ƙarshe sai Allah yake tilka ummatin qad khalat to ka ji bayanin waɗannan al'umman da aka lissafa to su fa ta su ta gabata ta su ta ƙare laha ma kasabat abin duk da suka aikata to ya tabbata nasu aikin kenan walakum ma kasabtum kuma abinda kuka aikata to akan ku zaka tsaya wala tusaluna amma kanu ya'malun babu wanda za a tambaye shi game da abinda wani shi ya aikata abinda ka aikata shi za a tambaye ka da haka kai wa kanka shirin tambayar da za a yi maka a daidai lokacin da kake son kai gulman wani ka tsaya ka duba yanzu kai abinda kake yi in Allah ya tambaye ka akan shi ne zaka ce wannan shine irin fadakar da malaman mu magabata suke yi wata rana wani malami Muhammadu ibnu Sirin ko wani shi yazo ya ga wasu sun zauna suna ta gulman Hajjaju bin Yusuf al-Saqafi kowa ya san Hajjaju az-zalimin gwamna ne wanda yana ta'addanci ya zubda jini zaka iya cewa shi kanshi bai san iyaka ba har wasu sahabbai shi yayi sanadin wato mutuwar Hajjaju kenan az-zalimi ne da haka sai yazo ya samu wasu zai wuce sai ya ji ana ta tattaunawa irin yadda muke maganganun su a gabanin ko ai ta cewa shugabawa ne ai wallahi bai da kirki ai abun banza da yayi mu kaza muke so ai ya mayi kaza ga ina ma ya tafi kaza ai yana ma yin kaza da ƴan matan mutane ai kaza ma yake yi da ƙananan yara a zauna ana ta maganganu wanda da za a zo a kirke ka ba ka da dalili ko kwaya daya da zai tabbatar da zantukan da kake fadi sai a rumfan mai jayi ko rumfan mai jayi ya yi kaurin suna ba sani ba shayin ne yake zaki yasa ake sakin zance ko koya ne ta Allah ya rufa mana asiri da haka sai zai same su sai ya ce musu bayin Allah waɗannan duk abubuwan da kuke faɗi akan Hajjaju a ƙaddara gaskiya ne tabbas Hajjaju ya yi shi ya ce shin Allah zai kama ku da laifin aikin? Suka ce a'a. Wa Allah zai kama da laifin aikin? Sai yace suka ce Hajjaju. Yace ku kuma wannan gulmin da kuka zauna kuna yi laifin duka Hajjaju za a ba? Sai suka yi turu. Yace ku fada? Kun gane magana? Shine laifukan da kuke cewa Hajjaju yayi, ya zalunce ku, ya tsere muku safin, ya sa tsadar rayuwa, ya abinci yayi, ba haka bane? Duk Hajjaju yayi. Hajjajin zamanin gugu? A kaddara a tabbatar yayi. Ba ruwa nan kuka yi fassara. Ni tafsiri nike, koko jama'a. To a kaddara ji yayi. In Allah ya tashi kama shi, zai kama shi da waɗannan zunubar. To ku kuma in aka zo da laifin gulma, shin wannan laifin gulman shi za a je a ƙara ɗaurawa? Ku za a ɗaurawa. To me zai hana ku ja bakin ku ku shiru, ku bari shi ya ji da nashi kuma ku ji da naku. Wa'azin da ya musu kenan, daga nan ba su ƙara gulman shi ba. Ina fatan jama'a gani. To kowa ya kiyayi abin da za a yi mai hisabi ne nashi na kanshi, ya daina damuwa ga na wani. In wani ya zalunce ka, ai ba za a bar wannan zalunci ya tafi a haka ba, sai an kwato wannan zalunci. Saboda inna Allaha la yuzlimu mithqala dharra, Allah baya zalunta bayi koda da bai kwayan zarra. Duk abin da aka yi maka na zalunci, wallahi sai Allah ya kwatan maka hakkin ka. To kai ma kuma faka sani, kamar yadda zai kwatan maka naka, shi ma wanda in ka zalunce shi wallahi Allah ba zai kyale ba. Ya rage in an zo aka yi awo, sai a ga nawa ya fi nauyi. Shi ne yawwa, duk sai an auna. Da aka ku kiyayi wane ya gama zaluntan ku, ku kuma duk kun je kun yi gulman shi, an ɗibo laifin zaluncin shi, sai ku kuma a biya shi da gulman shi da kuka yi, sai kuma ya wayi gari ya tsira, ku kuma ya bar ku a baya. Ka ga yin 2-0 tarko kenan, ka saka kanka a cikin tarko. Da aka kowa ya kiyaye kanshi jama'a. Shine wancan ayan alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idha tabaytum. Ba ruwanka da wanda yayi wani abin laifi, in dai kai baka yi laifin ba, to ka tsaya akan haka. Allah ka rufa mana asiri. Shine wala tusaluna amma kanu ya'malun. Yan uwa masu albarka, anan za mu saurara insha Allah, in Allah ya kai mu gobe, sai mu zo mu sake jin wani faifai na wannan dai labari da ake babu na yin wato waɗannan al'umma da manzon Allah ya yi gwagwarmaya da su a garin Madina. Za ka zo ka ji wasu ne su kuma da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo garin Madina, sai aka fara umarni shi ya rinka kallon Baitul Maqdis. A nan yake kallo yana sallah. Aka ce sai da ya kaman watanni 18, shekara ɗaya da kusan rabi kenan ko, manzon Allah duk yana ta fatan a sake cewa ya kalli ɗakin Ka'aba inda ya saba kallo a Makka. Allah ya bar shi ya ta kallon Baitul Maqdis har aka zo lokacin abin ya damu manzon Allah. In ya zo yana sallah, sai ya fuskanci Baitul Maqdis din, amma kuma sai ya rika yana kallon sama. To Allah bai kila bai ka kusa turo wahayi, ka ga manzon Allah kenan. Wato manzon Allah baya bin san zuciyar shi, dan Allah yake kada ya bi san zuciyar shi. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-ilm ma laka min Allah min wali wala. Dan manzon Allah yana jiran wahayi. Ile ko sai Allah ya sauka miki da wannan sura. Za mu zo mu ji a gobe insha Allah. Dan uwa masu albarka, muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara mana yau albarka. Allah ya gafarta mana zunubanmu, Allah ya sa mu cika da kyau da imani, ya gafarta wa magabatanmu, ya yi niyya to sanya aljanna ya zama kuma gare su da mu baki daya. Ta wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.